إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله
يومنا جمعة عشرين دبكو يغفتا نبي يرى هجر مزو صلى الله عليه وسلم دغ مكه مدينة شكرا تدبو دغ ريهودو دا أربعين دبيو يي دي دي دا تقص غفتا ندايا ميلادية إيسا عليه السلام شكرا تدبو بيو دا عشرين دايا ɗan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta wannan kafa ta gidan TV da radio na Banfirai barkanmu da sake saduwa a yau tare da Sheikh Malam Shakka Abdul Malik inda yake gabatar mana da karatu na mustalahat idan ba ku manta ba ina tsammanin yau sati na hudu da Malam ke gabatar mana da karatu na ad-daula an yi tsammanin sati da gabata karatun ya kai ƙarshe to insha Allah ta'ala muna fatan yau za a samu a kai ƙarshen wannan maudu'i Allah ya yassare malam
amin
bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa rasulina wa maulana muhammad ibn abdillah صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نقوى مسكلم رسورة متكفرية دلاباري بومفيري منا مكوغي سواة الدين المسلم منا قودي والله سبحانه وتعالى واندتكين إيكون ساعة دقلين دامسة دفلالة سيبامها دواركو a wannan wato bagiri don saboda gabatar da nasiha ga kawunanmu gaba daya mun tattauna akan maudu'i na ad-daula mun karkasa shi kusan gida uku bai kare ba amma a yau zamu yi kokari da izinin Allah mu ga mun ajiye shi mun samu su maudu'an suna da yawa kwarai da gaske muna fatan Allah subhanahu wataala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatun da zamu gabatar yanzu nan Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya to kamar yadda muka yi bayani cewa maudu'i na ad-daula matsalar sa shine cewa ba za mu iya shiga cikin maudu'in kai tsaye ba domin maudu'i ne wanda yake yana bukatar foundation wato sai a mishi foundation kenan yana yiwa wani bai saurare na ɗaya ba bai saurare na biyu ba bai saurare na uku ba sai ya zo cikin na hudu to kaga ba zai fahimta maudu'in ba dole sai da shimfiɗa shi yasa muke ba ƴan uwa hakuri kan wannan shimfiɗa da ake yi kalima ta ad-daula kamar yadda muka faɗa a cikin yaren larabci ta samu asali ne daga dala ya dulu daulatan shine abin da yake juyawa kuma wannan kalima ta zo cikin alqur'ani mai girma kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum qira'atu abu ja'far da imam hisham sun karanta kai la takuna dulatun bainal aghniya minkum imam hisham kuma ya karanta kai la yakuna dulatun bainal aghniya minkum kenan in an yi mata ta'un an kalli lafazin asalin shi yana da ta'un muannas ne in an yi masa ya'un saboda an kalli cewa lafazin muannas ne majazi kenan ya halatta a yi mishi tazkir wa ta'nis kamar yadda suke faɗa to sannan kuma kana nan ta zamanto ta'amma dan an ce dulatun qira'atu jumhur wanda muke karantawa da ita shi ma imam hisham ya karanta da ita kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum sai zaman to yakun na an kalli muannas ne majazi dulatan ya zaman to kana ce wato naqisa kinan tahtaju ila wato almubtada wal khabar kamar da suka bayani da ya gabata akan wannan sannan wannan kalima Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da ita a cikin suratu wato ali imran wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas kwanaki muna jujju yasu kinan daga adala ne yudi to wannan shine abin da ya shafi wannan kalima abu na gaba sai mu zo zuwa ga nau'o'i na daululluka da aka yi daulurin da za a yi a duniya da waɗanda aka yi da waɗanda akwai za a kasa su ne gida biyu wato dauloli na gaskiya na addini da dauloli na kafirci na shirka da na zalunci tun lokacin da dan adam na farko fara zama a duniya bisa doron kasa shine annabi adam alaihi salam in mun ce dan adam jinsin dan adam kuke nufi don kan mu ce dan adam kuma mu ce annabi adam tun da shine uban mutane wani zai ce to yana ya ce dan adam kuma a ce annabi adam shine uban ba mutane a'a istilahi ne cewa dan adam jinsi ake nufi wani lokaci an gane ko to dan haka annabi adamu bai zo da shirka ba kenan shine wanda ya fara kafa daula bisa doron kasa kuma daular da ya kafa daula ce ta gaskiya tunda waɗanda zasu zo bayan shi ƴaƴansa waɗanda suke karkashin sa zasu tashi ne akan tauhidi ba sai mun yi dogon bayani kan wannan ba to idan muka duba dauloli da aka yi na gaskiya ko kuma jagoranci da aka yi na gaskiya bari mu yi amfani da jagoranci tun daga annabi adam jagoranci na gaskiya yi annabawa duka da suka shude sun yi jagoranci ne akan gaskiya ina fata an fahimce ni domin babu annabin da ya zo da zalunci in muka zo har zuwa daula ta manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daula ce ta musulunci muka zo akan jagoranci na khalifofi guda hudu bayan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan mu zo zamanin daula al-umawiyya an gane ko daula ce ta musulunci muka zo a zamanin daula abbasiyya daula ce ta musulunci zamanin wato ad-daula al-andalusiyya daula wadda ta zama ta andalusi ta musulmi a kasar Spain shekara 1800 mun sha bayanin wannan to daular Uthmaniyya Turkiya daula ta Turkiya ta abin nan sai daular Uthmaniyya ta Sheikh Uthman bin Fodio da daula ta mamlakat Borno wadda akkanam da kuma abin nan dauloli ne na musulunci da aka yi a tarihi da na gaskiya waɗanda suka shuɗe dauloli na zalunci kuma ko jagoranci da zalunci dukkan waɗanda suka yi fito da annabawa tun daga lokacin zamanin annabi Nuhu alaihi salam alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammut taslimi da aka fara samun shirka an samu dauloli waɗanda suke waɗanda ba na gaskiya ba zalunci da abin da ya kama da haka har mu zo zuwa dauloli na waɗanda daulolin da aka yi Allah ya san iyakarsu dan Allah subhanahu wataala ya ce wa adan wa samuda واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا كذا كثيرا من يوا سنن كما الله سبحانه وتعالى يا فدا واتو الم ياتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله دولولي با وند سان ياكسو ان با الله سبحانه وتعالى با تو هم زو زوا غا دولولي نا فارسا دا روما ودان دا سوني دا سكي دا تشي غبا ا دنيا كافين بيان رمضان الله صلى الله عليه وسلم دا لوكتين كوما يبينا دا كوما daulolin da aka yi waɗanda suka zo bayan su in muka duba daulolin da ke kasashen turawa kafin musulunci ya je a Spain daulolin ne waɗanda suke akan shirka sannan idan muka duba har yanzu bayan rugujewa waɗannan dauloli an samu dauloli na kafirci na zamani da suka bayyana kasar Russia ta kasance ita ce kafin Russia dai Ingila ita ce power a duniya sannan kuma kasar Russia ta zamanto ita ce power a duniya sannan kasar Germany almai ta zama to ce power ta yaki ta ruguje America ta karba bayan wannan kuma sai yanzu kuma China tana tasowa to wannan dai a gurguje tarihin dauloli wanda ba akan gaskiya suke ba ko kuma wanda suke akan shirka to wannan a gurgujin idan muka zo muka kare wannan sai mu je zuwa ga yadda ake karatu kan daula shi ma abu ne wanda dole muna faɗa shi saboda ɗalibin ilimi zai iya bincike ya samu ka'idodi idan aka so za a karatu kan daula abu na farko wanda ake so a sani dama abubuwa ne guda biyar manya an-nizam shine wani tsarin mulki suke tafiya akan shi sarauta ne zabe ne ake yi wani ne ya tawaye ya karba da karfi haihuwar mutum aka yi bore ne aka yi aka dora wani duka dai wadanda abubuwa ana bukata a san tsarin mulkin su gwamnati ce take mulki da al'umma koko talakawa ne suke mulki su kadai koko gwamnati ce take mulki akwai gwamnatin je kana yi kamar yadda suke fada akwai gwamnati ta kama kariya wanda gwamnati ce ke mulki duka dai ana son a san tabi'a ta wannan mulkin to bayan an san tabi'a ta wannan mulki sai a san tabi'atul mujtama tabi'a ta wannan al'umma ko wace al'umma idan al'umma tana akan gaskiya jagoririnta zaka iske suna kamanta gaskiya idan kamar al'umma ba ta son gaskiya to yana da wahala a samu jagoranci na gaskiya saboda mi saboda shi jagoranci yana fitowa ne daga cikin al'umma ina fata ana fahimta ta daidai yadda kuke aikata gaskiya daidai yadda jagorancin ku zai daidaita daidai yadda kuke son a karkace ma gaskiya daidai yadda jagorancin ku zai karkacewa shi yasa akwai abin ban mamaki ga mutanen da suke son a sami canji a cikin al'umma amma su ba su su canza kansu ina fata ana fahimta ta wannan kamar tufka da walwala ne bai yiwuwa mu kasance muna son banna kuma ya zaman to jagororin mu su aikata mana daidai a'a shi jagora kanshi yana tsoron abinda al'umma ba ta so shi yasa akwai abinda ba zai taba shi ba abubuwan da yake taba abubuwan da yake ganin ba za su iya zagoza mulkin shi ba ne ina fata an fahimci wannan tabi'atul mujtama sai shara'ihul mujtama shara'ih jam'i ne na shari'a shari'a kalima ce wanda ana amfani da ita kan asalinta tana iya nufin nuna abu mai kaifi an gane ko kuma yanzu zamanin larabci na zamani suna amfani da wannan kalma suna nufin wato peace ko layi na salula suna ce mata shari'a an gane ko duk da yake asalinta ba shi bane kamar yuka ce ko abu mai kaifi sannan kuma kamar shafra dama kalima ce tana nufin yuka amma a zamanin wannan lokaci suna amfani da shafra kuma suna ƙara ma'ana kinan cewa tana nufin wato layi na waya abin da suke kira peace da faransanci to shara'ihul mujtama ana nufin mataki na al'umma ko tabaqatul mujtama za a samu masu mulki za a samu masu ba su shawara an gane ko za a samu masu ba da tsaro an gane ko za a samu ma'aikata ga wannan gwamnati za a samu mawadata da ƴan kasuwa sannan kuma za a samu masu ilimi na addini ko ilimi na kere-kere da abin da ya shafi duniya ina fata an fahimce ni to za a sami talakawa za a sami mata za a samu maza za a samu masu abin nan maza da mata da ma'aikata da dai sauran dukkan waɗanda ke cikin al'umma kenan da wannan ne ake iya auna nauyin ita wannan al'umma a yi karatunta a fitar da rahoto babba a kanta ko a wani fage a ciki wannan sai mu aje shi gefe to da dama mun taɓa faɗar wannan yanzu za mu zo cikin al-muqarana uslubi na al-muqarana yana daga cikin uslubin da manhaji wanda ke taimaka ma ɗalibi wajen bincike na ilimi a duniya duk binciken da za a yi idan aka yi muqarana yanzu ana samun ilimi mai kyau rashin muqarana yana ai abka ɗalibi cikin hatsari mai yawa duk ilimin da zaka karatu a duniya misali ne kawai zan bayar duk ilimin da za a yi karatu a duniya in kana son ilimin ka yi kyau to kai muqarana yanzu misali ina so in yi bincike a kasar Niger misali tunda anan Niger muke to ina so in yi karatun kiwon lafiya to kiwon lafiya na kasar Niger idan na yi shi kadai ilimi na karami ne da zan kamanta shi alal akalli da kasa biyu ko uku waɗanda a Afrika ta yamma na ƙara ilimi da zan ƙara da kasar Afrika na ƙara ilimi da zan ƙara da wani continent na ƙara ilimi da zan hada a duniya gaba daya na ƙara ilimi shi yasa mutumin da yake da karatu a fanni guda ko a littafi guda ko a ilimi guda to kullun iliminsa matsala ne shi zai kama mutane matsala a cikin al'umma domin yanzu misali da zan karanta aqidodi daban-daban lokacin da zan iya sanin aqida ta gaskiya religion compare kaga turawa sun kirkiro wannan da misali zan yi karatu ne a ilimin tafsiri in karanta littafi guda zai iya zaman tuwa hatsari amma da zan karanta tafsire da dama anan zan iya tace ra'ayin da ya dace da zan karanta littafai na hadisi in karanta littafi guda na sahih hadisi da zan zama matsala da zan karanta littafai daban-daban zan iya tace cikin su wanne ra'ayi ne fi karfi da zan karanta littafin fiqh ko mazhaba guda zan iya zamantowa matsala da zan karanta fiqh na mazahib guda biyar an gare ko hadhahiriya in fitar da ra'ayi nan zan iya fita da ra'ayi ingantacce to shi yasa ake son dalibi ya karanta al-madaris na ilimi ya karanta ar-rijal ya karanta al-ara ya karanta usul na wannan ilimin ya ga yadda zai iya tacewa idan muka zo za mu yi mukara ne akan daula guda biyu daula ta annabi Sulaiman da daula ta Fir'auna an gane ko idan muka dauko waɗannan duka ka'idodi da muka faɗa da at-takhassusat wanda bamu faɗa ba shine na biyar wato abin da ya shafi kowani fage na rayuwa addinin daula siyasar ta tarbiyyar ta karantarwar ta tarihin ta geography ta geology ta ilmi na al-fada sararin samaniya nata ilmin al-i'lam abin nan yaɗa labarai ko watsa labarai sannan al-thaqafa culture wayewar ta sannan lugha yarurrukan da ake amfani da su ko yare guda sannan kuma abin nan tattalin arzikin ta sannan zamantakewa sociologikin ta sannan kuma kiwon lafiya at-tibb kenan sannan kuma al-amn tsaro sannan kuma al-qada hukumci wadannan su ne at-takhassusat da ake karatu wadansu kuma suna tare da su to idan muka zo muka dauki daula ta Annabi Sulaiman da ta Fir'auna zamu yi bayani a kan su a gurguje da muqarana da zamu yi akan su ina fata an fahimce ni nuktar mu ta karshe sai mu je zuwa ga at-taqwim yadda ake auna nauyin abu a fitar da ci gaban shi da rashin ci gaban shi waɗannan su ne sai a karshe nuktar mu ta karshe da zamu likide ta littafai da muka dauko bayanin su da mu buwa da bayanin su ba sosai a nukta ta karshe da muka yi karatu yanzu abu na farko daula ta Fir'auna akwai abubuwa da ake faɗa akan daula ta Fir'auna an gane ko da kuma su muqaranat da ya kamata mu yi kafin mu shiga cikin abin nan na farko shine ana cewa Fir'auna ya yanki jariri 12,000 zaka ji littafai suna faɗar wannan wannan magana idan ka dube ta a ilmanci na farko babu nassi an gane ko wanda ya faɗi Fir'auna ya yanki adadin jariri 12,000 babu aya ta alqur'ani babu hadisi ingantacce to eh ya bincike na kuma wanda ya ce akwai ba harka ce ta rigima ba sai ya kawo dalili yace ga aya ko ga hadisi duka wannan ga zaka iske cikin Isra'iliyat ne da al-qisas ake samu su na dai kenan mun fahimci wannan abu na biyu kuma idan ka kalli nassoshi suna nuna maka da al-Qur'ani wannan maganar ta 12,000 ba gaskiya bace ya kamata mu yi bayani aiko Fir'auna ya faɗa lokacin da zai kashe ƴaƴan bani Isra'ila kuma mun faɗi cewa ya kashe kafin ma haihuwa Annabi Musa tunda lokacin da aka dauko shi tace la taqtuluhu asa an yanfa'a na matar Fir'auna kar ka kashe shi zai iya amfanin mu abu na biyu kuma ya kashe su bayan ma zuwan Annabi Musa domin wanda suka bada shawara atazaru Musa wa qaumahu li yufsidu fil ardi wa yadhraka wa alihatak qala sanuqtilu abna'ahum ko sanaqtulu abna'ahum imamu Nafi' da imamu Abu Ja'far an gane ko da imamu Ibn Kathir sun karanta sanaqtulu abna'ahum sauran sun karanta sanuqtilu abna'ahum zamu karkashi sanaqtulu zamu kashi sanuqtilu zamu karkashi to kaga sa tana nufin abinda za a yi gaba ba shi ke nuna can baya bai yi ba dan ta ce la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada to kenan bani Isra'ila al'umma ce mai yawa mun fahimci wannan al'umma ce wadda take rayuwa cikin al'ummomi to kafin a haifi Annabi Musa Fir'auna yana yanka ƴaƴansu bayan an haifi Annabi Musa yana ci gaba da yanka ƴaƴansu Annabi Musa ko da ya bar Misra ya yi shekaru sannan lokacin da ya tsaye Madiyana shekara nawa yayi alal aqalli ko shekara 10 ko shekara 8 an gane ko dan ya ce inni uridu an unki haka ihdabnatayya hataini ala anta ajurani samaniya hijaj shekara 8 to 8 sai ko 10 shi dai alqur'ani ya ce falamma qada musa al-ajala wasun ce 8 ne wasun ce 10 ne kisa suke kawowa cewa Annabi Musa ya yi shekara 10 saboda da ya da kauna ne to kuma kaunar ta fi kyau sai Annabi Musa cika shekara 10 saboda ya samu mai kyau wannan duka wasu zanje ne da ake kawo almuhimu da shi qur'ani ya ce falamma qada musa al-ajala al-ajala al-mafkur wanda anka faɗa shekara 8 ko 10 dai tsakankanin su dai Annabi Musa ya cika daya to bayan kuma Annabi Musa ya zo kuma Fir'auna ya ci gaba da yanka ƴaƴan su har Allah ya halakar da Fir'auna ba hudi iya shekarun da Annabi Musa ya shina da awa ba amma ya jima to in ka dibi kafin haihuwa Annabi Musa daga haihuwa Annabi Musa zuwa lokacin da ya bar gari har lokacin da ya dawo lokacin da anka bashi annabta alal aqalla kace shekara 40 bayan an bashi annabta ba kasan ko shekara nawa da awa ba kuma duk Fir'auna yana ci gaba da yankan ƴaƴan al'umma guda kuma a ce jariri 12,000 ne kawai yanka to kaga wannan yana nuna wannan magana ba gaskiya bace abu na biyu kafin mu shiga cikin muqarana ta daular Fir'auna suna cewa Annabi Musa da ya je Madina ya aure ƴaƴar Annabi Shu'aib wannan shi ma ba gaskiya bane babu nassi da yace Annabi Shu'aib na ma balle ma ai zance ƴaƴan shi ne Annabi Musa ya aura dalili kuma shi ma a alqur'ananci lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bada kissa ta Annabi Musa alayhi salam a cikin suratu duk da yake su sun kalli cewa walan mata wajjahat tilqa a madyana a cikin suratul qasas annabi Musa ya fuskanci ya dushi wajen madyana to da suka je madyana su ko adam shu'aib su san madyana su ce madyana aiki na annabi shu'aib malamai suke cewa in idan mutun ya kalli ayoyi a cikin suratul a'raf suna nuna ba haka bane dalili kuma da Allah ya kawo kissa annabawa an kawo kissa annabi Nuhu alayhi salatu alayhi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammut taslim sannan aka kawo kissa annabi Hud sannan aka kawo kissa annabi Salih sannan aka kawo kissa annabi Lut sannan aka kawo kissa annabi Shu'aib a cikin suratu wato al-A'raf duka dai da Allah ya kawo duka wannan sai Allah ya ce thumma ba'athna min ba'dihim Musa ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fa zalamu biha fanzur kayfa kana aqibatul mufsidin thumma sannan ba'athna muka turo min ba'dihim bayan su الضمير يرجع الى الانبياء المذكورين في السوره كوكما النبوا غبا داي ودان سوكا غباتي النبي موسى كينن النبي نوح نا تشكي النبي هود نا تشكي النبي صالح نا تشكي النبي شعيب النبي لوط نا تشكي النبي شعيب نا تشكي ثم سنن بعثنا مك تاير من بعدهم باين شوديور سو
نعم
تو كما كاي كاتي النبي موسى يا اربدي النبي شعيب saboda kissoshin da ake ta dauko wani lokacin ba tsaya ana tace su ba akan tsarin alqur'ani da hadisi sai ka iske abubuwan gashiran sura ta tafiya kaca-kaca duk da yake wanda zai faɗi wannan magana sai mu ce in ya saba ba alqur'ani ba wai ilimin shi ne muke suka a cikin shi ba a nan wannan wurin yana aiwa kuskure ne ko wani mallami yana aiwa kuskure ko ba haka ba amma wannan ba shike nuna ba babban malami bane ina fata an fahimci yana da ilimi mai yawa amma anan li kulli jawadin kabwa injilar ba suke cewa kowani jawad doki in garma an gane ko jawad wani lokaci yana nufin mutum mai yawan kyauta jawad yana nufin in garma doki to nan doki ake nufi mai karfi kabwa an ce kabwa kabwa shine tuntubi kowani in garma doki na ayin kuskure shi yasa samu ba zai zamantuwa kullum ba rashi ba zai zamantuwa kullum ba idan kana tare da mutum ba zai iya kyautata maka kullum ba kuma ba zai iya muzanta maka kullum ba wannan shine kamata mu fahimta a cikin tafiyar rayuwa to mun gano cewa abin nan abu na gaba sai kissa annabi Musa tana da alaka kuma da kissa annabi Yusuf alaihi salam ba wai dan saboda sun yi zamani lokaci guda ba an gane ko shine cewa akwai wasu abubuwa da suka yi kamanceceniya ta fuskar yadda Allah subhanahu wataala ya tayar da su har suka zan wani abu annabi Yusuf an shirya masa kisa annabi Musa an shirya masa kisa suka ce uqtulu yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum mu'amara ci complot shi ma annabi Musa waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liqtuluk annabi Musa lokacin da ya tashi cikin jin dadi annabi Yusuf ya tashi cikin jin dadi annabi Musa yayi bauta domin ya tashi ne a matsayin dan bayi shi ma annabi Yusuf ya je yayi bauta annabi Musa bai kaso ba annabi Yusuf yayi kaso annabi Yusuf ya rabu da gidansu annabi Musa ya rabu da gidansu domin Fir'auna ya kore shi ya je a Madina amma a ƙarshe duk wannan wahala da suka yi malamai suke cewa saboda Allah subhanahu wataala yana son ya maida su wani abu shi yasa aka ba su wahala domin idan mutum ya tashi da Musa gidan Fir'auna ya tashi har ya girma ya kai annabta aka ba shi annabta da'awa za ta yi masa wahala domin wanda ya tashi palais présidentiel gidan shugaban kasa ya ji dadi ya muri akwai wahala ya tokare irin wannan wahala annabi Yusuf shi ma da wannan wahalar bai ganta ba da wannan matsayin da bai kai ga lokacin samun shi ba shi yasa Laraba suke cewa rubba darratin nafi'a yana yiwa abu yana cutar da kai amma zai amfane ka duk wahalar da suka sha karshe kuma ta zan alkhairi gare su da ba raba shi da baban shi ba da ba ai kokarin ka da ba kada shi rijiya ba da ba sayar da shi a matsayin bawa ba da bai je zauna da bai yi bargarin su ba yayi bakunta da bai je zauna matsayin bawa ba da bai je bai zauna karkashin mace da bai je bai kasu duk waɗanga abuwa da ba zai same su ba wajen Allah dan haka Allah ya kaddara dole sai an yi haka ina fata ana fahimta ta to shi yasa cin karo da matsaloli ba shi ke nuna mutum ba zai zan wani abu a duniya ba ina fata an fahimci sai mu guje a gurguje abin nan kissa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kissa ta annabi Musa galiban alqur'ani in ya kawo manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kissa sai ya kawo ta annabi Musa ko ya kawo ta annabi Musa sannan ya kawo ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ya kawo at-taura ya kawo alqur'ani ko ya kawo alqur'ani ko ya kawo at-taura sai malamai suke cewa bari mu bada misali saboda in muna fadin magana babu dalili ko wani zuna wani na hadu muna da Allah ya kawo alwasaya العشرة أتكلم سورة الأنعام ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ستي ثم آتينا موسى الكتاب أتكلم سورة هود أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة هكذا أتكلم سورة أبن أحقاف ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسان عربية لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين in an ka kawo kissan Musa aka kissan Musa in an ka kissan Musa aka kissan Musa shi yasa malamai suke cewa saboda kowanne littafin yana da girma kuma kowace shari'a tana da girma sannan kowanne daga cikin su ya zo ne dama duk annabi in ya zo zai zo ne wajen ya entar da al'umma daga bautar bayi zuwa ga bautar ubangijin bayi kowanne annabi abin da ya zo ne shikenan to amma kuma irin wato entar da al'umma tahrirul umam za mu fahimce shi ne a cikin kissan manzo sallallahu alaihi wa sallam ta annabi Musa saboda annabi Musa yayi cin karo da babban tsagiya shine fir'auna shi kuma manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zo ne ma ya entar da mutane daga dukkan tsawaghit na duniya mun fahimci wannan da kyau to kaga wannan na bada shi ne a gurguje saboda mas'aloli ne muna jin daliban ilimi suna fadar su wani lokaci saboda tsayawa ba a tsaya an kai bincike sosai ba wani lokacin kuma an yi bincike haka Allah ya so baka isa ka kare kanka daga kuskure ba sai ka ce mutun ya fada cikin kuskure to yanzu sai mu zo zuwa ga al-muqarana muqarana shine zamu yi muqarana tsakanin daula ta annabi Sulaiman da daula ta fir'auna eto muqarana kamar shine za a yi abinda ake cewa kallon kamanceceniya mu dubi mu yi kamanceceniya mu duba mu gani a ina ne wato bambancin su yake ci gaban da rashin ci gaban daula ta musulunci da daula ta kafirci ina fata an fahimce wato irin waɗannan abun zamu dauko dan mu bada misali da sun isa duk daular da za a yi misali akan ta sai a dauka da fatan yanzu na san mutane su comparison da da faransanci da suke faɗa to sai mu fara da nuktocin da muka faɗa dama mun faɗi nuktoci guda biyar yadda ake karanta daula har zuwa ga takhassusati da za a zo akan su to sai mu dauke su ɗaya bayan ɗaya na farko muka ce in za a karatun daula za a yi karatun nizamul mulk tsari na mulki na fir'auna shirka ne da kafirci ko ana bauta mishi ko ana bauta ma allolinsa tare da shi ko kuma akwai wasu alloli can ma waɗansu waɗanda ba na fir'auna ba gusani suna can saboda bauta musu kuma ba fir'auna suke bauta ma ba fir'auna ya idda'in uluhiyya ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi bai sanar musu suna da wani abin bauta ba in ba shi ba to shi da bai sanar musu wannan ba amma mun san musu cewa akwai abin bauta wanda ba shi ba sannan ya yi idda'in rububiyya wajen ta'addanci kaje ta'addanci yace ana rabbukumul a'la dama wadanda qur'ani ya kawo sun kai da'i rububiyya da fir'auna da kuma wato namrud shi ma namrud sunan shi bai tabbata ba cikin nassi kissas ne wanda suke cewa almuhimu dai qur'ani ya kawo kissa wani mutum mai mulki yayi jaya da annabi ibrahim an gare ko alam tara ila allazi hajja ibrahim fi rabbihi an ataahu allahul mulk to malamai sun kawo kissa shi iz qala ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit Ibrahim yace ubangiji na shine mai rayuwa yana kashewa sai yace ana uhyi umit ni ma ina rayuwa ina kashewa sun kawo kissa ita ba kissoshin suna da yawa amma ba san ko sun inganta ba an gane ko ba na su bane ya tabbatar da su aka ce ya kamo mutum biyu waɗanda ba su yi laifi ba kashe guda bar guda wadanda suka ce a mutane masu laifi guda biyu ya kamo an gane ko duka su sun yi laifin kisa ya kashe guda bar guda yace na rayuwa na kashe an gane ko wasu kuma suka ce a ya kamo mutum biyu ne guda yayi laifin kisa guda bai yi laifin kisa ba sai ya kashe wanda bai yi laifin kisa ba ya saki wanda ya yi laifin kisa dan ya nuna ya isa ko kuma a'a guda ya yi laifin kisa guda ma a waje yake ya je ya kamo wanda bai yi laifin kisa ba ya kashe zai saki wanda ya yi laifi duk dai kawo wani suke dan dai ya nuna tumbatsin shi almuhimmu dai ya faɗi wannan ya aikata bai aikata ba bamu da tabbaci amma dai annabi Ibrahim ya ga wannan mutumin sakare ne dabertacce ne domin abinda ake nufi rayawa da kashewa yin mutumin da ba shi rayuwa kai kuma ba kai kai dan adam ba amma hanya ce ta bugar da hankalin mutane da wawaitar da hankulan mutane to sai annabi Ibrahim yayi intiqal ba dan ya yadda da cewa yana rayuwa yana kashewa ba an gane ko da an ka ce fir'auna yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum ko yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum an gane ko ba ana nufin shi fir'auna yana iya rayuwa yana iya kashewa ba a'a yana ganin dan adam ya kashe shi ne kuma wato yana barin wani raye Allah ne wato subhanahu wataala yayi masa rayuwa shi fir'auna bai rayuwa ba to anan sai annabi Ibrahim ya ce fa inna Allah ya'ti bi shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib Allah yana fitar da rana ta gabas ta fadi yamma kai ka fiddo taka daga yamma ta fadi gabas fawhita alladhi kafar sai aka imautar da wanda ya kafirta malamai suke cewa nan da aka ce an imautar da shi bai da hujja amma kuma da yana da wayo da akwai shubhar da bai kara ba annabi Ibrahim sai ce to kai ko Allah ka da kacce shi hiddo ta da yamma ya kawo ta gabas amma saboda sakari ne kaga Allah ya kwaci mishi wannan dubara kuma ko da ya faɗi wannan annabi Ibrahim ya yi intiqadi zuwa ga wata hujja wallahi ta'ala a'lam albayin mu da yayi iddia'in rububiyya da shi da fir'auna an gane ko amma ba a kai labari ba annabi Sulaiman shi ko daular shi ta tauhidi ce annabin Allah ne fir'auna mulki yake yi sarauta ce annabi Sulaiman sarauta gare shi annabi Sulaiman yana da annabta kenan annabta tare da mulki wannan lokaci shine nizamul mulk shi kuma zamanin fir'auna ta'addanci ne da shirka dan ta'addana ya hau mulki yake wasa da hankalin mutane mun fahimci wannan da kyau to in mun zo ga nizamul mulki mun kai annabi Sulaiman ya gadi mulki dan Allah ya ce wa warisa Sulaiman Dawuda fir'auna shi ma ana ganin wannan da muka kawo cewa tsari ne sarauta ce gado ne suka yi shi ma fir'auna kenan tunda malakiya ce gado ne idan muka ajiye wannan sai mu je zuwa ga nukta ta biyu addini mu je zuwa ga addini tunda mun dauki abin da tsari na mulki addini tunda tsari na mulki na tare da siyasa addini addinin Sulaiman shine musulunci addinin fir'auna kafirci meye dalilin addinin Sulaiman musulunci ne domin Bilqis da tazo ta shiga cikin addinin shi tace rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin aslamtu kaga ta mi kauya ta musulunci dan haka kenan muna da tabbaci fir'auna kuma kafirci ne don yayi inda ayi rububiyya da uluhiyya mun fadi wadannan ayoyi sai mu zo zuwa ga an-nizam na wato at-tarbawi tarbiyya zamanin fir'auna ta gurbace don duk in ya zamanto masu jagoranci da masu mulki da masu ilimi a cikin daula sun karkace to mai yawancin mutane karkace za su tafiya daula ta annabi Sulaiman akwai tauhidi zaka iske hatta da dabbobi da aljannu sun samu adalcin annabi Sulaiman bari mutum dan adam an gane ko kenan tarbiyya bata gurbace ba a wannan lokaci at-talim karantarwa zamanin annabi Sulaiman za a karantar da ilimin addini za a karantar da ilimi na duniya a tsari na addinin musulunci zamanin fir'auna ana karantar da wannan ne don aikata banda a gurguje muke bayarwa sai mu zo zuwa ga at-tarihi daula ta annabi Sulaiman daula ta fir'auna an gane ko wani lokaci ne aka yi su alqur'ani da lokacin da aka yi daula ta annabi Sulaiman don ba mu da shekaru tabbatattu amma dai annabi Sulaiman ya zo bayan Dawuda daula ta fir'auna kuma ita ma ba hudu shekarun da aka yi ta ba an gane ko amma dai annabi Musa ya zo bayan annabawa da Allah subhanahu wataala ya bada labarin su geografiya daula ta annabi Sulaiman mun ce sun faɗi cewa ko tana ƙasar Yemen ina fata an fince ni wato har ta faɗa da Bilqis ta shiga ƙarƙashin annabi Sulaiman ta kai zuwa ga wato abin nan Habasha kenan to ko kuma daula ta annabi Sulaiman tana ƙasar Sham ita ko daula ta Bilqis tana Saba a ƙasar wato abin nan Yemen waje tuka min saba'in bin ba'in yaqin kenan ƙasar Yemen ne shine zance mafi inganci ta rayuwa ta fadar ta jiha kasar Habasha geologiya abin da ke karkashin kasa ko arzikin karkashin kasa Allah ne ya aje shi ko wace daula tana da nata an gane ko annabi Sulaiman an faɗi abubuwan da aljannu suke mishi suna shiga cikin ruwa da kuma to nuno abubuwan da suke yi mishi sannan kuma shi kuma fir'auna an ga irin abubuwan da ke kasar Misra nasusi suna tabbatar da cewa wato fir'auna ya mallaki dukiya ta zinariya kenan wannan yana nuna cewa suna da arziki na karkashin kasa dan lokacin da fir'auna ya so yayi suka zuwa ga annabi Musa ce falawla ulqiya alaihi aswiratun min zahabin kaga ba a jefa mishi ba ko ba a bashi ba aswira mundayi an gane ko min zahabin na zinariya kaga ya rubuta cewa kenan wannan lokaci suna da zinariya idan muka je zuwa ga ruwa fir'auna suna da ruwa dan ya ce hadhil anharu tajri min tahti daga cikin dai abubuwan da za mu faɗa abin da ya shafi geography da juli sai al-fada abin da ya shafi sararin samaniya annabi Sulaiman ya yi imani da Allah subhanahu wataala kidan bai dauki taurari alloli ba a zamanin fir'auna sun dauki taurari alloli kuma suna sihiri tunda zaka iske akwai addinai barkataitai ga sunan a wannan lokaci sannan kuma fir'auna bai da abin da ke kai shi sama shi yasa ce ai mai gini don tunanin shi wai gini na ya kai shi wajen Allah la'alli ablughul asbab ya hamanu bi sabhan ya hama da ka buga mini kai mini gina la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa atla ila ilahi Musa alhali ko idan muka duba annabi Sulaiman shi ko Allah ya bashi ilimi wato kamar abin da ya safi sararin samariya ma Allah ya bashi iska wanda yake tafiyar da shi a duk lokacin da yazo da lokacin da yake bukata wanda ayoyi sun gabata a cikin bayani na uku a gurguje sai mu tafi zuwa ga wato tsari bayan na al-fada zuwa ga tsari na abin nan as-saqafa wayewa wayewa akwai tauhidi duk inda akwai tauhidi akwai wayewa daula ta fir'auna babu tauhidi duk inda babu tauhidi babu wayewa mun yi bayani kan wannan al-i'lam ya da labarai zamanin fir'auna ana tura mutane fa arsala fir'auna fil mada'in hashirin ko ba haka ba zamanin annabi Sulaiman had dabbobi ana amfani da su ya aika huda-huda kissa ta annabi wato abin nan Sulaiman a cikin suratul naml izhab bi kitabi hadha fa alqih ilayhim thumma tawalla anhum fanzur ma za yarji'u ina fata an fahimci al-muhimmu dai sannan zamanin abinna al-i'lam sai al-lugha yare annabi Sulaiman yaren su yana daga cikin yare ne yahuda wato shi daga cikin yahud ina fata an fahimci ni sannan kuma fir'auna kuma ba kibti ne akan zance mafi inganci kenan yaren kibtanci na suke amfani da shi shine yare na daula an gane ko langa official kenan to kuma langa official tana iya zama tuwa langa national yanzu a kasar France langa official français kuma langa national daga ciki akwai langa français an gane ko yawa ana iya samun kuma yare na gwamnati ya zama to daban yare na kasa ya zama to daban yanzu misali a lokacin da France ta mamaye wani yanki na kasar Ingila a Milkat Sandus sai zama to langa official a wannan yanki shine langa français amma Angliya ya zama langa abin ga official ba to duk da yake yanzu gashi nan dai abubuwa ne ba sai mun yi dogon bayani kansu ba saboda ba maudu'in namu bane sai mu zuwa ga al-iqtisad tattalin arziki annabi Sulaiman yana da karfin tattalin arziki da lokacin da Bilqis ta tura mishi kyauta bai karba ba yace atumiduna ni bimal fama atani Allahu khairum mimma atakum ba karbar gwamnati bace shi kuma fir'auna shi ma yana da karfin tattalin arziki sai da annabi Musa ya mishi wato abin nan yayi alfahari da dukiya yace fa laula ulqiya alaihi aswiratun min dhahabin aw jaa ma'ahu almalaiikatu muqtarinin sannan annabi Musa yayi addu'a Allah ya ragaraga da dukiyar fir'auna saboda tana daga cikin abin da ke taimaka mishi domin wato dukiya tana samu mulki ya tabbata istitabul amn wal mulk an gane ko shauki yake fada abubuwan da ake gina mulki da su yake cewa bil ilmi wal mali yabni an-nasu mulkahum lam yubna mulkun ala jahlin wa iqlali bil ilmi wal mali da ilimi an gane wal mali da dukiya yabni an-nasu mulkahum mutane suke gina mulkin su lam yubna mulkun ala jahlin wa iqlali ba a gina mulki da jahilci ba a gina mulki da talauci matukan musulmi suna son su samu jagorancin duniya su nemi ilimi na addini su yada shi cikin al'ummomi su kada bata aqida su su nemi ilimi na duniya su samu kare kasashen su yanzu ana sifanta kasashen musulmi da kasashen larabawa kamar gidan karuwai me yasa saboda bamu iya kare sararin samaniyan mu yadda suka ga dama suke shiga da jiragen su da satellite kinsu duk su kwashe labarin mu ni zaka yi gidan ka zaka ba gidan karuwa kowa ga dama ya shiga kuma kowa ga dama ya fita wato bil ilmi wal mali yabni an-nasu mulkahum lam yubna mulkun ala jahlin wa iqlali baywa agina mulki da jahilci baywa agina mulki da talauci ina fata an fahimci to kenan annabi Musa ya addu'a ce rabbana tumis ala amwalihim Allah ka shafi dukiyoyin su wannan in muka je a fagen dukiya kenan fagen al-ijtima zamantakewa zamantakewa zamanin annabi Sulaiman har tsakanin mutane da dabbobi da aljannu akwai ta kuma ana samun aiki wa juna sabanin zamun nan da ba su ba tun da zaka iske a zamanin fir'auna akwai dabbobin da ake amfani da su amma ba su iya fahimtar bayanin shugaba zamanin ko annabi Sulaiman a'a ana amfani ma da dabbobi dan saboda gabatar da aiki na gwamnati yanzu in ka duba lokacin da turawa suke sun ka kawo abin nan na me nake son nace abin da ya shafi post ada kasa ana tura tsuntsu ya kai sako hudu ya tura sako amma wani yana mamakin turawa annabi Sulaiman ya tura shi kaga kuma yana aiki ne na gwamnati yana isar da sakon Allah subhanahu wataala domin annabi Sulaiman da umurnin Allah ne yake aiki ina fata an fahimci mu to kaga wannan a wancan lokacin har dabbobi da aljannu annabi Sulaiman ya amfani da su don saboda gabatar da aiki na gwamnati kuma a tsari na shari'a dan kawai ce to annabi Sulaiman an ce aiki da aljannu bari mu sai mu ga bokaye da masu rahani mu ma su yi mana aiki mai aikin gwamnati kafirci dan kai ba annabi na ba imanin ka bai da tabbaci kawai ne amfani da wannan dama ya zo mana rabanda idan muka bar wannan tsari na al-ijtima zamantakewa da kuma abin nan sai mu je zuwa ga abinnan al'am tsaro zamanin fir'auna mun yi fada akwai tsaro dan yana da runduna wastakbaru huwa wajnuduhu fil ardi bighayri al haqq an gane ko tsaro ne amma na kare banda zamanin annabi sulaiman tsaro ne na kare gaskiya ina fata an fahimci ilimin kiwon lafiya zamanin fir'auna kaga an yi imani da kafirci kinan ba za a yi amfani ba da hanya wadda addini ya dirita za a yi amfani ma da kowane irin abu hawan da ya haramta don saboda neman lafiya zamanin daular ta annabi sulaiman ba za a yi wannan ba ina fata an fahimci al'amn as-sihha nukta ta karshe sai al-qada hukumci hukumci yin akan tauhidi ne za a yi akan gaskiya annabi sulaiman ma babban abin nan ne alƙali ne qur'ani ya faɗi ma har da baban shi da ya kuskure ya nuna mishi inda ya kuskure kuma baban bai girman kai ba a matsayin shi na annabin Allah wanda ake ma wahayi a matsayin shi na uba a matsayin shi na alƙali wanda ya jima yana aikin wani in ka dan kwatanta mai kuskuren shi a cikin aikin sai ce shekara nawa ina wannan aiki dan kai shekara 100,000 ko miliyar kai kana wannan aiki kai Allah ne da ba za ka yi kuskure ba dan kai wannan kace kai ba akwai maka aikin ka a in kai kuskure wallahi na yi kuskure a matsayin na dan adam me yake yi malami kace kai shekara 40 ko 50 kana wa'azi kai kuskure wanda ya gano kuskuren ka bai kai ka shekaru ba kuma bai kai ka ilimi ba to sai bi kuskure na kai ba shike nuna kai ba kai ba musulunci aiki ba kuma ba shike nuna ya ru kuskuren ka ba zai ruguza aikin ka amma ina wanda kace ga inda hoye kuskure to ko cikin wani fage da anya banna duk da yake su ma masu nuna kuskuren wani lokaci ba kuskuren suka nunawa ba don Allah suna nunawa ne don su nuna sun shahara ko ku sun fi wani ilimi ko suna nunawa da usulubin da bai dace ba an gane ko marmakon ka nuna ka rubuta wa mutum wasiƙa abu kaza da ka faɗa ina gani ya kamata ka canza ya turo maka wasiƙa a gani ko akwai kuskure ko babu sai ka shiga gidan rediyo ka nuna kuskuren wannan mutumin kai tsaye ba tare da ma kun tattauna da shi ba ya karɓa ko bai karɓa ba sannan ba dole bane sai ka faɗi sunan mutum in mutum ya yi kuskure wuri kaza mutane sun ce kaza abin nan kuskure na me ye matsala me yasa dole sai ka faɗi sunan mutumin abubuwa ne wanda Allah shi yasa abin da abayin su ina fata an fahimci don shi Allah ya sa abin da ke cikin zuciyar kowa Allah ya tsakake mu zakatan Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya ila yawmi an nahdha bi husni an-nazar ila wajhikal karim to bayan wannan sai mu je zuwa ga shara'ihul mujtama dan mu karana ci muke lokacin mu yana tafiya kuma ba mu je ma at-taqwim ba almuhim shara'ihul mujtama zamanin fir'auna shugaba jabbari na mai girman kai zamanin annabi sulaiman ba mai girman kai bane domin mi ke nuna fir'auna yana da girman kai yayi iddi'a'in uluhiyya yayi iddi'a'in rububiyya sannan Allah ya faɗa karara wastakbara huwa wajnuduhu fil ard bighayri al haqq wa dhannu annahum ilayna la yurja'un annabi sulaiman abin da ke nuna bai da girman kai annabin Allah ne sannan lokacin da ya nemi a kawo mishi gadon Balqis da aka kawo mishi gadon Balqis tunda muke sunanta bai tabbata ba dai amma dai abin nan ne da abin yazo qala alladhi indahu ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi annabi sulaiman duk da yake wanda ya addu'a gadon yazo sun kawo addu'a cewa yayi wata addu'a sunan shi Asim bin Barha ya duka wadannan abubuwan akwai abu da kashin su babu nassi tabbatacce kan addu'a da ya Allahumma inni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta la samadu alladhi lam yalid walam yulad yace iti bi arshiha jeb sai ga gado ina nassi yake kuma sunan shi cewa Asim bin Barha ina nassi yake babu nasi waɗanda abubuwa duk kisa su ne shi yasa muke son ɗalibai su yi hatara da su an gane ko to amma almuhimmu annabi sulaiman da ya ga gado bai ce pa mulkina ya girba ku yi hatara da ni ba abin wasa bane sai ce haza min fadli rabbi wannan falala ce ta ubangiji na li yabluwani Allah ya danye jarrai a ashkuru am akfur zan ga gode ba Allah ko zan kafirci ba tin kawoye da al'ummar shi ba ko da mulkin shi ko da wani abu duk masu hankali in ni Allah ya ba su ni'ima ko ta mulki ko ta kuɗi zamu zo bayani kan wannan duk ni'imar da Allah ya musu ga Allah suke mai data amma mai girman kai sai ka ce na kiran shi na yayi kaza dubara ta tabbashi kaza dubara ka ta ibaka to sai mu je zuwa ga masu ba da shawara zamanin annabi sulaiman masu ba da shawara mutane ne na gari don kaga muna da hadda ifritun min aljinni da an kame umurni yace zai bi biyayya Asim bin Barhaya wanda suke son Asim bin Barhaya malamin da ya addu'a kaga a nuna maka waliyin Allah na kuma ba shike nuna ya sai annabi Sulaiman ba dan annabi Sulaiman bai iya kawo gadon ba shi yasa yana yiwa ka zan babban malami amma sai Allah ya ba wani dalibin ka ko wani dan ka wata bayawar da Allah ya baka cikin wani fanni ba shike nuna sai ka yi mutum ta ko ina ba annabin Allah ne amma bai kawo gadon ba amma ga wani bawan Allah karkashin mulkin sa ya samu wannan kuma su ne yan fada masu ba da shawara ta gari na fata an fahimci kenan ba da shawara ta gari ba shike nuna mutum ba na gari bane
Annabi Sulaiman ya aiki, Annabi Yusuf ya aiki a karkashin gwamnati ta kafirci. Amma ba shike nuna yarda da kafirci ba. Kuma ba shike nuna shi mutumin banza bane. Shi yasa ba duk mutumin da zai aiki cikin gwamnati ba mutum ne na gari ba. Ina fata ana fahimta ta, domin wani da zaran kana aiki tare da wani a gwamnati sai a ce a kai ba mutumin kirki bane. Ah, na farko ba duk gwamnati bace abba ta kirki ba. Na biyu ba duk masu ba da shawara bane abba masu kirki ba. Sannan yana yiwuwa a samu gwamnati ta kirki masu ba da shawara na kirki. Shine abin da yafi yiwuwa. Yana yiwuwa a samu gwamnati ta banza masu ba da shawara na banza. Yana a samu gwamnati ta kwarai masu ba da shawara na banza. Kafin surin jayi ta ko ta rinjaye su. Sannan kuma yana yiwuwa a samu masu ba da shawara na gari, mutanen da ke jagoranci ba na gari ba. Duk wadannan abubuwan sun faruwa a rayuwa. Su kuma su ba da shawara a zamanin Fir'auna ba na gari bane, sun kace atazaru Musa wa qaumahu li yufsidu fil ardi wa yadhraka wa alihatak. Ka gani zaka bar Musa, an gane ko, wa qaumahu da mutane su yufsidu fil ardi, wannan a bayan kasa su kawo addinin da ba shi ba. Kaga masu ba da shawara da ba na gari ba kina. To a gurguje saboda lokacin mu yana tafiya, sai malamai, in muka ce malamai na addini, su Annabi Musa ne malaman addini. Malamai ko wadanda ba na gaskiya ba, irin wadanda suka zo suka yi sihiri don saboda su kare gwamnatin Fir'auna da sauran abin nan, masu karantarwa na ilimi lalle ci gaba na gine-gine, ko yanzu duniya tana shaida cewa pyramid da aka yi a kasar abin nan Misra al-Ahram suna nuna cewa sun samu ci gaba a wajen gine-gine. Shara'ihul mujtama' kenan muke bayani kan su, ilimi malaman da ke bada shawara, sannan ko masu ilimi wadanda ke gine-gine a cikin wasu aiki a cikin gwamnati. Sai mu zuwa ga mawadata. Mawadata a zamanin Fir'auna an kawo su Karuna, kaga wadannan ba mutane na gari ba. Ina fata an fice ni, Qur'ani bai kawo tarihin wani mawadaci ba a zamanin Annabi Sulaiman ko cikin wani hadisi ingantacce wanda da sani. Almuhimu dai masu kuɗin zamanin Fir'auna gurɓatattun masu kuɗi ne, da masu bada shawara da mataimaka su hamana. Ina fata an fice ni. To sai runduna, runduna Annabi Sulaiman mun ce tafi ta wuce mutane, ta kai ga aljanu, ta kai ga dabbobi, kuma runduna ce ta gari. Runduna ta Fir'auna ba runduna ce ta gari ba. Sai a ƙarshe at-taqwim, wato dukkan wannan al'umma ta Fir'auna al'umma ce ta banza, dan tana bin kashin ƙarya. Allah ce fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu innahum kanu qaumun fasiqin. Yayi wasan da hankalinsu suka bi shi, da ba su mutane ne fasikai ko kuma dan saboda su mutane ne fasikai. To sannan kuma al'umma ta Annabi Sulaiman al'umma ce mai tsarki, saboda al'umma ce da ta yi biyayya ga annabin Allah waɗanda suka bi shi daga cikinsu. Don ko cikin aljannu Allah ya nuna akwai waɗanda ba su bi Annabi Sulaiman ba. Wa minash shayatin man yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna zalik wa kunna lahum hafizin. Kaga akwai shayatin daga cikinsu waɗanda ba aiki na gaskiya suke yi ba. To wannan shine wato bayani akan abin da ya shafi al-muqarana. Sai nuktan mu ka takafin ta ƙarshe shine at-taqwim. Idan aka zo za a auna daula nauyinta, abinda ake bukata na farko at-taqaddum al-hissi wal-ma'nawi, sannan asbab at-taqaddum al-hissi wal-ma'nawi da asbab al-inhiyar. An gane ko? In an ce at-taqaddum ci gaba, al-hissi wal-ma'nawi abinda ya shafi wanda ba a gani da wanda ake gani, wato aqida da dabi'o'i na gari shine ci gaba na gari. Kafirci da dabi'o'i na sabon Allah sune aqidodi wanda ba su da kyau. Sannan wato abin da ke sa wa daula ta ci gaba da tabbata shine ya zama to tana da aqida mai kyau, ta zana da dabi'o'i na gari. Abin da ke sa daula ta ruguje komai karfinta shine ta zama to tana akan kafirci kuma tana da dabi'o'i wanda ba su na gari ba. Jagoranci da sifofin jagora, kaga Qur'ani yayi bayanin waɗannan abubuwa, wanda duk in ka ji an faɗi jagora na gari, to kishiyarsa sifar wannan ba jagora ne na gari ba. Misali sifofin da za a ɗauka, na farko manzo sallallahu alaihi wasallam sifofin su cikin Al-Qur'ani, fa bima rahmatin min Allah linta lahum, ka zama mutum mai tausayi, mai tafshin ɗabi'a, walau kunta faddan ghaliz al-qalbi, kaga da ka kasance mai yawan fushi, mai kaushin zuciya, lam faddu min hawlika, sun watse ba, ya kamata shugaba ya zama mutum mai tausayawa, ba mai kaushin zuciya ba, sannan kuma ya kasance ba abin nan ba mai tsananta mutane ba. Ya zo a cikin suratul tauba, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, manzo ya zo muku min anfusikum, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya zama to abinda ke baku wahala yana da tsanani a kansa, kuma mai kwaɗayin alkhairi na gare ku, mai kwaɗayin nuna muku hanyar da duk abin da yake na alkhairi ya bayyana muku shi, duk abin da yake na sharri ya nisantar da ku daga shi. Annabi Yusuf ya faɗa, ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim, ka sanya ni shugaba akan taska ƙasa da arziki na ƙasa, inni hafiz, ni mai kiyayewa ne, alimun masanina. Kaga ana neman kina al-hafiz, mai kiyayewa, al-alim, masani. Nan sani ba sai malami ba, a'a wanda ya karanta fagen, abin da ake nufi kenan. Sannan kuma abin nan daga cikin sifofi waɗanda suratul baqara ta yi bayanin su a cikin suratul al-baqara qala inna allaha astafahu alaykum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism Allah ya zabe shi an gane ko Allah ya bashi basatan fil ilm yalwa ta ilmi wal jismi da jiki akwai lafiya yana iya yin abubuwa kenan bai dace a zabi mara lafiya ba bai dace a zabi mutumin da bai da wato ilmi ba to sannan kuma mulkin da Allah ke taimako shine Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratu abin nan سورة الحج الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور دنياتي ولا ينصرن الله والله تبص الله ذي تمكي من ينصره وانك يتمكون ساكين وانك يتمكون الدين سنة الله يفعرفنا أتي مكامش الذين إن مكناهم في الأرض كوني ناتم بي الله وميزفوا فين سنة الذين إن مكناهم في الأرض سورة وان إن منباسوا يكو أبايك أسا أقاموا الصلاة داسوا يسلى سوصي يسلى كم سوكي متانيسوا سيسوا wa atawu zakata subana zakka kuma suke a bayar kuma suke a bayar wa amaru bil ma'ruf su umurni da abu mai kyau in suna da ilimi in ba su da su bar su kamma malamai ba da su bayani wa nahu anil munkar su hari da abin ki in suna da ilimi su yi in ba su da ilimi su bar malamai su to waɗanda su ne Allah ya alfahari wa ta'ala ce zai taimake su kenan mafhumuhu Allah ba zai taimake waɗanda suke dauki da kishi waɗanda sifofin ba ina fata ana fahimta to kenan kaga at-taqwim in aka zo za a yi shi da as-sifat da al-mafahim waɗancan abubuwan da aka faɗa duk sifar da aka ce Qur'ani ya ce ya cancanta a ba wanda ke da wannan jagoranci to da ita ce za a cewa kishiyarta bai dace a bayar ba sannan kuma jagoranci da al-bukhl duk mutumin da yake da abin nan rowa da hasada ba zai samu mulki ba da Allah ya ce am lahum nasibu min al-mulk fa idhan la yu'tuna an-nasa naqira am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadli inda suna wani nasibi na mulki ba za su ga mutane kuma shi yasa yahuda shugabancin da suke samu ba na gari bane don ba su bada dukiya kuma in ba a bada bayarwa in kana da ba za ka samu ba al-bakhil la yasud duk mutumin da yake da ruwa ba zai zama tuwa shugaba ba ba sai shugaban kasa ba a'a ka samu kima da daraja wajen mutane ba za ka same ta ba sannan am yahsuduna nas ala ma atahum Allahu min fadli suna hasadan mutane duk mutumin da yake da hasada ba zai samu jagoranci ba domin bai dace a ce kai kana sama ba kuma kana hasadan mutum ina fata an fahimce ni bai dace ya za a yi jagora kuma yana hasadan talakan sa an ci baya ina fata ana fahimta to waɗannan sifofi ne wanda suke hal kuma koda mutum ya samu jagoranci bai da waɗannan sifofi na gari da muka faɗa to jagorancin nashi ba zai dore ba shi yasa jagorancin Fir'aun duk tafiyar da aka yi ƙarshe ya bi ka gane ko duk hanyar wato daula ta annabi Sulaiman akwai at-taqaddum al-hissi wal-ma'nawi ga aqida ga imani ga ci gaba an gane ko aqida ta daula ta Fir'aun babu imani akwai taqaddum al-maddi akwai amma kere-kere akwai daular da ta ci gaba a cikin addini da kuma kere-kere akwai daular da ba ta ci gaba a cikin addini da kere-kere zaka iske daula ta kafirai kuma akwai talauci akwai daula ta musulmi ga aqida amma kuma ba a samu ci gaba na duniya ba kenan waɗanda abubuwa ne guda hudu ana iya samun waɗancan guda biyu ko a samu guda wani bangare ba a samu guda wani bangare ba amma al-muhimmu daula ta Fir'aun duk abin da yayi amfani da shi dan ya cimma burin sa ƙarshe sai da mulkin nan nashi ya kubce shi ƙarshe sai da aka nutsar da shi amma daula ta annabi Sulaiman sai ya kare lafiya shi yasa wanda magana ta karshe saboda lokaci ya fara matsuwa kafin ayi mana ishara shine cewa mulki ni'ima ne akwai ni'imomi manya guda uku shine ilmi mulki dukiya waɗanda ni'imomin guda uku su ne manya amma abinda dan adam ya kamata ya fahimta magana ta karshe kenan duk abinda Allah ya baka da ƴaƴa da kuɗi da dukiya da mulki da komai duka ni'ima ce abinda Allah yake so da kai ka sa ni'imar da ya baka a cikin da'ashi la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lashadid fir'auna Allah ya bashi mulki ya saba ma Allah karshe Allah ya nutsar da shi wanda bai wata amfani shi ba so ha amana masu ba da shawara sun tayi sun ba da shawara ba ta gari ba duk an halaka zamanin annabi Sulaiman karuna zamu zo kan dukiya zamanin annabi Sulaiman an ba da mulki yayi amfani da mulki ya ci nasara duniya da lahira in aka je fagen dukiya an ba karuna dukiya bai yi amfani da ita ba wurin da ya dace karshe ta zan hasara gare shi kafirai an ba su ƴaƴa da dukiya suna ganin kamar cin nasara ne azabtar da su Allah ya yi da wannan dukiya fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridu Allahu yu'adhibahum biha fil hayatid dunya wa tasaqa anfusuhum kafirun waɗannan ƴaƴan Allah zai azabtar da su da dukiyar ta su gaba daya sun sa ta cikin sabon Allah kuma za a ci nasara ba innal ladina kafaru yunfiquna amwaluhum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun kaga za su ciyar da dukiya kuma karshe ba za su ci nasara ba ina fata an fahimce ni kenan duk ni'imar da Allah ya baka ilimin addinin Allah ya baka shi ka karanta kai da awa kai aiki da shi ka shiga gaba gurgurdun ikonka kai aiki da shi idan kai saba fa masaluhu ka masalil kalbi inji malamin da bai aiki da ilmin shi ba ya koma kamar tamkakkare kuma masalul ladina hamilu tawrata thumma lam yahmiluha ka masalil himari yahmilu asfara kamar jaki ne dauke da kaya haka Allah sifanta malamin da bai aiki da abin nan nashi ko dauke da littafai sannan kuma mulki na ilimi na duniya in an baka shi ba kai aiki da shi wurin da ya dace ba za a yi kata kata da kai a karshe in kuma an baka shi ka sashi wurin da ya dace za ka samu nasara wannan shine at-taqwim a gurguje na abin nan akwai littafai da muka ce kan ilimi da muka kawo asbabul ikhtilaf da wane ne illa lokaci yayi halinsa yana yiwa darasi na gaba in mun samu dan tazara sai mu yi kokari mu dan fadi waɗannan littafan tana yiwa ma mu yi mu raba su biyu mu fadi rabi mu ƙara wasu rabi mu ƙara wasu ko yanzu biyu ko uku mu rinka dan diba saboda daliban ilimi su san littafan da suke amfani su a kowane fage dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu nada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mu da sai sati mai zuwa in Allah ya ba mu iko muna cikin masu rayuwa سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سائلنا الدعاء أي توصلي زمن دمكي
الحمد لله أيها الأخوة صلاري الدولة الله دي أنفان الدمو دا عبدا ما لين يكرم تدمو
آمين
وما يسا نعيكي لشي مبوك ومعيكي لشي
آمين
وان لبانو قريبكما الله يا موسين يا مونة دلو قريب
آمين آمين
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وصار بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
آمين.
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون
آمين.
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين